بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركبوا دسادوا yammaci na wuni shi daga watan Ramadanin shekara 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, 18 kenan ga watan 4 na shekara ta 2000, haka ne ko? Shekara ta 2021 miladiya. Daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta fawa balewa a nan Bauchi, inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara. Jiya mun yi karatu zuwa aya ta nawa? Ta 13, 14 ko? Yau za mu tashi daga aya ta 15 a cikin suratu Yusuf alayhi salam. Mai Allah yake a ciki.
A'udhu billahi
Ubangiji madaukakin sarki yace, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Falamma dhahabu bihi, yayin da suka tafi da shi, wa ajma'u, kuma suka hadu, an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, cewa za su sanya shi a cikin duhun kururuwar rijiya. Wa auhayna ilayhi, sai muka yi wahayi a gare su, latunabbi annahum bi amrihim hadha, cewa tabbas za ka ba su labarin wannan al'amari nasu. Wa hum la yash'urun, alhali su ba sa jin ko kuma ba sa sanin haka. Allah madaukakin sarki ya dora mana daga inda ya tsaya dangane da yan uwan annabi Yusuf alaihi salam, yayin da suka gama tsara mahaifinsu akan ya ba su dama su tafi da shi. Sun masa alkawari cewa la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun, sun ce za mu tafi tare da shi mu kiyaye shi, wa inna lahu lahafizun, da ya ce mutu yana jin tsoron kura kar ta cinye shi, sai suka ce idan kura ta cinye shi ai mu ne da asara, don haka za mu kiyaye maka shi kuma za mu kula da shi. Sai ya yarda ya ba su dama suka tafi da shi. Shine falamma dhahabu bihi, falamma adina lahum abuhum an yadhhabu bihi wa dhahabu bihi, yayin da mahaifin ya ba su izini ya ce to kuna iya tafiya da shi, mun dogara ga Allah. Zahabu bihi, sai suka tafi da shi, mana imtalafu bihi min indi abihim, kawai suka raba shi da baban, an kama hanya sun tafi. Sai Allah ya ce suna isa cikin daji, ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, bi mana ajma'u amrahum wa azamu, suka hadu gaba dayansu, suka daidaita ra'ayinsu, ba wanda ya saba. Shine ma'anar ajma'u, dukkansu ajma'u amrahum, shine ma'anar al-ijma', da kuka sani ayi ijma'i, aka yi consensus, ba wanda ya yanke shawarar, ba wanda ya canza shawara cewa fa yanzu ba kace shi za a yi ba, ba kuma za a jefa shi wata ƙasa ba, a'a, shawarar nan da aka kawo wa al-ummu fi ghayabatil jubb ita aka zaba a nan. Za ka ajma'u, kamar yadda Allah ya ce akan annabi Nuhu alayhi salam, yake wa mutanensa, ni bana jin tsoron abin da kuke wa shirka, fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunziru, kamar yadda annabi Musa yake wa mutanensa matsafa, fa ajmi'u amrakum thumma tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Fir'auna ne ya faɗi wannan magana, to ma'anan ijma'ul amr shine ku haɗu akan ra'ayi guda, ku yanke shawara guda, sawa'un abinda kuka yanke mai kyau ne ko mai muni, duk ana kiran sa ijma'ul amr. Shine ma'anan wa ajma'u amrahu, suka yanke shawara, suka daidaita, an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, cewa za su jefa shi a cikin rijiyar nan da jiya muka faɗi siffarta ta ga ya batul jud ko ga ya batul jud. To nan Allah ya faɗi sai kawai ya ce wa auhayna ilayhi, bai faɗi jawabi lamma ba. Lamma ɗin ai ya ce bari ku ji, yayin da suka tafi da shi kuma suka daidaita akan za su jefa shi a rijiya kuma mun yi masa wahayi. To yayin da sai ne kun gane maganar, ya ce yayin da suka tafi yana daga cikin daɗin Alƙur'ani, kai ne za ka riƙa yi wa kanka ciko in ka iya domin ya koya maka ga yadda ake zance in an fara duk abin da wato mai fasahar zance zai iya cikawa ba sai an cika maka ba, sai a barka ka cika da kanka. Cewa Allah yayin da suka tafi da shi kuma suka daidaita akan za su jefa shi a rijiya, kai kuma sai ka ƙarisa kenan sai suka jefa shi a rijiya. Kuna ganewa? Saboda Alƙur'ani wato yana da fasahar zancen da ya sa bai zama tuba luminous ba. Qur'ani kaga in ka kirga za ka iya ka shafukan kowa zai iya haddacewa, amma inda ake komai sai an faɗa ai ba za a gama ba. Ana fahimta? To sai ya bari ta yanda duk fasahar zancen da zai iya sa ka cika sai a barka kai kuma sai ka cika, kai ma da haka ne za ka ɗan samu naka a gane ka yi basirar ganewa ko ba ka yi basirar ganewa. An fahimta ko? Al-Imam Shawkani ya ce jawabinsa shi ne wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi fa'alu bihi ma fa'alu, da suka yi niyyar za su yi nan to fa sun yi. Me suka yi shi ne ja'aluhu fi ghayabatil jubbi, kaga nan ba sai an faɗa ba, tunda an ce sun zartar da cewa za su yi shikenan sai a barka cewa sun yi. Wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha, yanzu nan ya shiga rijiya ko yana waje? Ya shiga, amma ba a faɗi ya shiga ba. Kai ne za ka cika sai ka ce sun yi niyyar za su jefa shi kuma sun jefa shi. Wannan zai iya nuna maka cewa wato munin abun ya kai yanda bai kamata ma a ce kai da kanka ma za ka gane me aka yi, amma a ce inda abun akwai tausayi ɗan ƙaramin yaro kuma yana bin ɗan uwansa yana haba-haba yana ce baba ni ma za a je da ni, ni ma za a je da ni, duk bai gane cewa cutar da shi za a yi ba. Sannan an yi wa yawo babanta an ce masa za a kula da shi. Idan babanta ya iya yarda bayan ya yi magana ya tsaya a matsayinsa na namiji ya yarda ya tafi, ya kike ji mahaifiyarsa kuma lokacin ya kike ji a ranta da sai yadda aka tafi da shi ta fito ta ce a'a, ya zama matsala a ce saboda ba ƴaƴanta bane tana so ta raba tsakanin ƴaƴa, haka dai za ta hakura tana gani. To kaga abun tausayin ya kai yanda ba sai an ce an sa shi ba, kawai ka gane cewa an sa shi. An fahimta? Shine Allah ya ce wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha, sai muka yi wahayi gare su cewa haƙiƙa sai ka ba su labarin wannan al'amari nasu. Wa hum la yashurun alhadithu, ba su sani ba. Cewa an yi masa wahayi, wani irin wahayin aka yi masa? Waɗansu suka ce wahayi aka yi masa irin wahayin da ake wa annabawa tun daga lokacin aka naɗa shi annabi, yana shiga rijiya sai aka ce tufa ka zama annabi kawai, saboda wannan ibtila'i ya yi yawan da annabawa kaɗai ke iya ɗaukawa. Don haka daga yau an naɗa ka annabi, ka riga ka wuce su ma abinda suke tsoro na mafarkin wanda a sanadiyarsa za su kashe ka, to gashi an jefa ka a rijiya kuma Allah ya naɗa ka. Suka ce yana daga cikin waɗanda Allah ya musu wahayi suna ƙanana, kamar yadda aka yi wa annabi Yahya wa atainahu hukma sabiya, kamar yadda aka yi wa annabi Isa ɗan Maryama ataniyar kitaba wa ja'alani nabiya, sun suna ƙanana shi ma yana ƙarami aka baki, shi ne ma'anar wa auhayna ilayhi. Wasu kuma suka ce a'a, ba a yi masa wahayi na zama annabi ba, wahayi na zama annabi yana can gaba. Walamma balaga ashiddahu ataynahu hukman wa ilma, suka ce a nan wahayi aka yi masa, ko dai wahayi bi wasiqatil malak ko kuma wahayi ne na ilhama, kamar yadda Ibn Juzay al-Maliki a cikin tafsirinsa at-Tafsir li'ulumi at-Tanzil ya faɗa cewa yana da ihtimalin guda biyu, ko dai Allah ya aiko mala'ika ya gaya masa, wannan kuma Allah yana iya turo mala'ika ya yi magana da wani koda ba annabi ba ne, amma ba dole ya zo a siffar mala'ika ba. Ana fahimta? Ko kuma ya zama ta hanyar ilhama ne aka gaya masa, aka kimta masa a cikin zuciyarsa sai ya biya nutsu. Imam Shawkani ya ce Allah ya masa haka ne istinasan lahu ko ta'nisan lahu, saboda a nitsar da shi. Yaro ne ƙarami, bai saba da gwagwarmayar rayuwa ba, bai saba fita waje ba, bai saba ganin mugunta violence a fili ba, ga shi duk ya gani. kuma ya saba babanka yana tarerayarsa, mahaifiyarsa tana tarerayarsa, yanzu ba mai tarerayarsa, sai Allah ya sa aka kimtsa masa nutsuwa a cikin zuciyarsa. Shi ya sa aka masa wannan wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha, cewa lallai sai ka ba su labarin wannan al'amari. Ma'anarsa kamar yadda al-Imam Az-Zamakhshari ya ce, limana la tatakhallasanna mimma anta bihi wa la tuhaddithanna ikhwataka bima fa'alu bika, wannan hali da kake ciki ba za ka dawo ba, kuma karka ji tsoron komai ba abin da zai taba ka. Za ka fita a cikin wannan rijiyar cikin nutsuwa, kuma za ka rayu cikin aminci, kuma wata rana za ka samu ɗaukakar da za ka zo ka ba su labarin wannan abin. Wa hum la yashurun, alhalinsu ba sa jin haka. Suka ce wa hum la yashurun, ko dai ya zama maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi. An ce da shi Annabi Yusufu alaihi salam zai girma har ya zama yana baiwa ɗan uwansa labarin abin da ya faru da su, sai Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, auhayna ilayhi wa hum la yashurun. Wa auhayna ilayhi tun na farko din nan, ana fahimta wannan wa hum la yashurun, wato wannan jumla ta haliya muta'alliqatun bi auhayna ilayhi, bima'ana auhayna ilayhi hala kaunihim la yashuruna bil wahyi. Mun mata wahayi lokacin su ba su san muna riba, suna magana zura ce a rijiya, suna shirye-shirye ya za su yi tafi, mu kuma muna mata wahayi. Ana fahimta, su ba su san wailar da ake soyawa a cikin rijiya ba. Waɗansu kuma suka ce wannan jumla haliya wa hum la yashurun ta ta'allaku ne bi latunabbi annahum bi amrihim hadha, yana nufin za ka ba su labari, latunabbi annahum bima fa'alu bika wa hum la yashuruna bi annaka anta Yusuf. Za ka zo ka ba su labari, ka girma, ka haɗu ta yadda in sun ganka ba za su taɓa ma gane ka ba, saboda ka zama wani mutum, ka canza rayuwa, ta karko a wurinka, duniya ta zauna, ta yadda in sun ganka la yashuruna bi annaka anta Yusuf, ba ma za su gane kai ne Yusuf ba. A lokacin za ka ba su labarin kai ne Yusufu, kuma kai ne wanda aka yi maka wannan. An fahimta? Me ya faru a gaba? Ja'u abahum isha'an yabkun, Allah yake sai suka dawo wurin babansu lokacin nisha suna kuka. Qalu, suka ce ya abana, ya baba, inna dhahabna nastabiqu, mu dai mun tafi muna kiwo, wa tarakna yusufa, mun bar yusufu, inda mata'ina, a wurin kayanmu, fa akalahu dhibu, kawai sai kura ta cinye. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, kai kuma ba mai gaskata mu bane ko da gaskiya muke yi. Allah ya ce wa ja'u abahu, bima'ana raja'u ila abihim isha'an, ay waqtal isha, sun dawo wajen babansu da isha, bima'ana laila, sun makara ba lokacin da suka saba dawowa gida ba, kuma da suka zo yabkun, suna ta kuka. Qalu, ne suka ce wa baban, kaji labari abin da ya faru, inna dhahabna nastabiqu, mun tafi muna tsere-tsere, wa tarakna yusufa inda mata'in, ai tarakna yusufa yahrisu amti'atana wa thiyabana, mun bar yusufu a wurin kaya yana jiran kaya, nastabiqu, mun tafi tsere kafin mu dawo, fa akalahu dhibu, kawai sai kura ta cinye. Wa ma anta bi mu'minin lana, aiwa ma anta bi musaddiqin lana kai ba zaka gaskata mu mun mun san duk gaskiyar mu da ma ba za ka karba ba walau kunna sadiqin ko da gaskiyar mu ce ma ba za ka karba ba balla sana ma gaskiyar ce al-imam al-sidi Allah ya masa rahama yake cewa su zo suna kuka to amma kuma fa wato sai suka hada da waɗansu abubuwa waɗanda sun yi ne da niyyar su rikita al'amura na farko daga cikin abin da suka yi shine yace ja'u ababul layla li'annahu aktharu bi amri sai suka dawo da daddare saboda yawanci dawowa saboda yawancin al'amari in dare ya fi sirri sannan kuma yace wa li'annahu waqtun muta'akkirun an 'adatihi kuma saboda lokaci ne da sun makara da yanda suka saba dawowa kaga dama sun tunin baban arazane hankalinsa bai kwanta ba ka fi samun damar da in ka tusa mutum tsoro sai kai winning a kansa amma in mutum yana da confidence ɗinsa ba ka iya samun galaba a kansa sai suka makara irshaɗin sai suka zo da daddare ba lokacin suka saba dawowa ba kaga lokacin baban ya gama razana dama ya yi tsammanin akwai matsala tun da ya ga shiru suna zuwa sai suka faɗi matsalar kaga ba zai ga matsalar ta zo masa da wato da mamaki wayo ne irin nan lele sannan kuma ja'uhu yabkun li'annahu ablagu fi kaydihi sai suka zo suna kuka saboda kuka ya fi nuna alamar da gaske take cewa mummunan labari ya faru kaga yana zuwa ga ana kuka kawai zai ce shike nan ne ka ba matsayata yana tambaya ba ga amsa mun makara mun kai gani ana ta kokarin yadda za a shawo kan al'amura ba a shawo kan al'amura ba ga shi kuma sun dawo suna kuka kaga ba ma sai ya tambaya ba kisa anan Allah bai gaya mana ma ya yi tambaya suna zuwa qalu ya abana suka ce ya baban mu an samu matsala inna dhahabna nastabi bi ma'ana dhahabna natasabaqu fi ma bainana mun tafi muna rige wannan ya je ya dawo wannan ya yi tsere ya dawo muna rige-rige a tsakaninmu wa tarakna yusufa inda mata'i sai muka bar yusufa a wurin kayanmu yana kula da kaya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ma'anarta shi ne tarakna ku ya halitta min amfiya mun bar kenan jiran kaya ne tunda ai ɗan ƙaramin yaro bai kai yadda zai yi kai ba su kuma suna da ƙarfi amma shi Abdulrahman bin Nasir sai ya ce a'a ma'anarta shi ne wato tarakna halahu tawfiran lahu wa raha mun barki ne saboda wato ya sake sosai sai muka barki a wurin kaya saboda ga kaya ga abinci ga waye shi kada zai sha wahala sai sa muka barki ya tsaya ya hole sosai tunda jiya an faɗa ma'anan yarta'u wa yal'ab kaga yarta shine yattafi'u wa ya'khudhu rahatahu kama yasha ya more ya hole to shine ma'anan tarakdahu inda mata'i mun bar shi a wurin kaya yana morewa yana hutawa sai kura ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin kuma kai ba za ka gaskata mu ba ko da gaskiya muke suna nufi wa law kunna sadiqina wato abin nan wa law kunna sadiqina indaka lama saddaqtana fi amrina hadha fa kaifa wa nahnu indaka mutahamun bimana ko da dama ka saba gaskata mu wannan al'amarin ta yuya maka tsanani saboda girman al'amarin Yusufu a wurinka kai dina kaddara to ballantana dama kana tuhumar mu dama kin saki ce hana mu zuwa da shi gashi ka zo ka sa dauke ya zuwa fa kin tunin ka gida ka bar mu ma ana tafiya da shi da ba wata matsala yanzu gashi mun tafi baka tsai da zuciyarka wuri guda ba kana ta damuwa kana ta tuhuma ko da a ci dama mu ka yarda da mu yaya a san Yusuf ballan sana dama baka yarda da mu ba ga sai ga sai zo aisha zo ta ba ni yanzu ne kin dai kuma tare da shi ne ku tare saboda ma kunna ta da kina inda fi ikibarika la ta min ta da kin dama baka aike mu ga ciyawa kullum kuna ta magana ga sai yanzu abin da muke tsoron ya zo ya fa ma'ana ta kai ce wadan kuma suka ce a ma'ana ta shine wato abin nan walau kunna sadiqina fil waqi lama tabattana da ake gaskiya muke mara ba za ka gaskata mu ba wannan ibnu juzay yake kamar tuntukan harke ne irin na makarici shi da kansa zai kama kansa saboda dama in mutum bai da gaskiya a cikin maganganun sa sai ka ji ya bata duk abin da yake faɗa baba mun je muna tsere tsere nan ba sai ga kura ba ma nan sai ta cinye su sai suka ga shi yana kallon sai suka ce ka ko da gaskiya kuke ma dama ba da za ta yi kaga su da kansu za su iya rusa kansu bayan in dai ƙarya mutum yake ka tsaya ka zura masa ido kawai shi da kansa zai faɗi abin da zai kama kansa shi yasa yanzu suke cewa kenan ya nuna cewa dama ba gaskiya ba ce a gane ko وجاءوا على قميصه بدم شد
قال بل سولت لكم انفسكم امرا صبره جميل والله المستعان على
وجاءوا على قميصه بدم كذب الله يكن سي suka zo da jinin ƙarya akan tufafin akan rigar sa da jini na ƙarya kala baban su da suka gabatar masa da riga a matsayin evidence cewa danka ya mutu kurata ce ne amma ga abin da muka dawo maka da shi na rigar sa domin ka gaskata ka dada ganewa cewa gama jinin kuran ko gama jinin ɗanka kala sai baban ya ce bal ayya ba haka bane ba haka bane yara sawwalat lakum anfusukum amra ku dai zukatanku sun kawata muku wani abu kawai zukatanku sun shirya muku wani al'amari kuma shi ne kuke gabatar muku fa sabrun jalil don haka haƙuri shi ne da kyau والله المستعان على ما تصفون الله shine abun neman taimako akan wannan siffan tawa da kuke mu amma wannan siffan tawa ku barka kawai ina neman taimakon Allah to wannan ya nuna cewa al'amari ne yayi nisa ma wannan jiki ka kwatanta a cikin ranka ya kanka na cikin ka je su shirya marketing da kai ka gano su zo gaban ka suna maka wai za su maka wani suna kame-kame amma ka tabbatar al'amarin ya fita out of control ba iya dawo da yaron nan zaka yi ba wani zaka ce ya gaya maka gaskiya ya ware ya gaya maka gaskiya ba dukkan su sun haɗu akan ƙarya kuma sun zo suna ta kuka kuma suna cewa kar ka yi abin da zai raba tsakaninku da ɗan uwansu kuma suna nuna maka kai ne ma mai laifi suna son ɗan uwansu gashi sun tuni baka sake musu ba gashi yanzu an jawo asara yanzu don Allah irin wannan ya za ka yi shi yasa in ba annabawa ba wallahi ba wanda zai iya ɗaukan fama mai girma irin wannan sai ce kawai fa sabrun jalil wannan kalma ta kalma ce mai girma wallahi a gurin fa sabrun jalil ba duka gare su ba zagi gare su ba hankara sai ce na haƙura amma ina neman taimakon Allah akan wannan al'amari wannan al'amari ya fi ƙarfina bal sawwalat lakum anfusukum amra ay bal sahhalat lakum anfusukum wa zayyanat lakum anfusukum amra wani al'amari ne tun da ku riga kun tsara akan shi za ku zo ku faɗa shi ne kawai kuke gaya mana bayan ya kawo halful idrab ya ce bal duk wannan zancen ku daina shi ba haka ba ne hankalina ba daidai yake da naku ba bal ba haka bane duk wannan abin da kuke faɗa ku bar shi kawai sawwalat lakum anfusukum amra bimana amaratkum anfusukum an taqulu li wa an tasifu li ma tasifu zukatan ku sun zayyana muku ko ku zo ku faɗa kuna ta ƙara bayani na gaji da wannan bayani sabrun jamil haƙuri mai kyau wannan sabrun jamil ko dai da mubtada ne ni khabarin mahdhuf ko kuma ya zama khabarun da ne mubtada'in mahdhuf idan ya zama khabar ne sai ya zama فصبري صبر جميل كوف المطلوب مني صبر جميل كوف أمري وشأني صبر جميل أن قال إذا مبتدأ لي أكثر كوكما يزمى وانا الدين شيني مبتدأ خبر إن شيني أكثر كوكما تيك أقدر أنا قال يا أخو إذا فصبر جميل أمثل وأليق وأحق بي في هذا الشعر abin da ya kamata shine in yi hakuri bi ma'ana fa sabrun jalilun ahaq fa sabrun jalilun amsal fa sabrun jalilun alya hakuri na gaskiya hakuri mai kyau shi ya kamata haka ce mai ma'anar sabrun jalil shine allazi la yasba'uhu shakwa wanda bayan ka gama ko ba za ka zuka ci gaba da hayaniya da mutum ba kawai ka hakura kenan fita magana ta kare Case closed. Kawai na hakuri. Waye yake wannan hakurin a lokaci daya ba wani dogon investigation ba wani dogon a ce a kai su jami'an tsaro su bincike su ba maganar da ce zai cross examine kawai ba ku ce haka ba to ni na gano cewa zukatan ku sun tsara muku abin da za ku faɗa kuma ku gama faɗa to ku tashi ku bani wuri na hakura ba suna so su kure shi ba ne sun kure shi ba su kure shi ba صبر جميل سيكي والله المستعان على ما تفعل نابر الامر يقول الله الله كيني ابنكي مكو اغريني بمعنى والله واستعين الله على ما تفعل انا نيمن كي مكو الله اكو وانا ابن لبكي بقى اما وانا ما دون لبنا كو كن سنبا حكي كي بقى سيكي جمو سمع كي يتابع amma kuma daga jikin suna da hankali irin wannan magana ta fi shiga zuciya ai na ji abin da kuka ce na hakura ku ba ni wuri ina neman taimakon Allah wannan magana za ta tara ta zuciyar mutumin da duk yayi laifi sama da kane ni kace zaka ce zaka yi tuhuma akan abin da ka ina zaka yi tuhuma kuma yanzu in an kashe Yusuf ne za a dawo da shi ne duk kokarin da yake yi ne kar abin da ya faru yanzu ya faru ya riga ya faru ya zaka ga kaddarar Allah dama ya ja kunnen yaron ya ce masa fa yaki dulaka kaina za su iya maka kai to amma Allahu musta'an Allah nake neman taimako me yasa yake neman taimako Allah abubuwa da yawa na farko ƴaƴan sa ne kake su ne ba da ni iya sannan wannan case ne na cikin gida wanda ya fi haɗari wurin mai gida in kana da case da ɗan waje za ka iya fitowa ka yi hayaniya amma na cikin gida kai ma ɓoyewa kake kar a ci gidanka an samu ɓaraka ya zai dai gobara daga ɗaki sannan kuma wato an yi mafarki kuma ya gane cewa mafarkin nan wa kadhalika yastadika rabbuka ya ce ubangiji zai zaɓe ka amma yanzu gashi an ce masa an kashe yaro sai sa yake al'amari ya koma hannun Allah yanzu yanzu za mu jira mu gani abinda aka gani a mafarki zai tabbata ko abinda suka faɗa ne zai tabbata sai sa yake wallahu musta'an kawai ya miƙa al'amarin sa ga Allah ya gaskata abinda ya sani akan mafarkin nan cewa Yusuf ta ya zama yaro amma yanzu an dagula al'amari abinda yake tsoron zai faru gashi ya faru daka kaga ya za a yi kawai alladheena idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da babbar musiba ta zo maka irin wannan mummunan labari mafi muni ya zo maka to a lokacin da ka fi bukatar nutsuwa yanzu inda wani ne nan shine farkon budewar ta kenan ko a lokacin ne ma zai samu haka aka a zo a gaya masa dan da ya gama sa rai akai ya mutu fa shi kenan sai haka sai ya karasa kansa a banza amma shi ana gama faɗa sai ce kawai fa sabrun jalil na yi haƙuri haƙuri mai kyau haƙurin ma ba haƙuri ko wani iri ba haƙuri mai kyau wani irin haƙuri mai kyau shine huwa sabrul ladhi la yalhaquhu shaqwa haƙurin da ba za ka zo kana kuka wa dan adam ba sai dai ka koma ga Allah sai sa yana faɗa sai ce wallahu musta'an ala ma tasifu kuma ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake innama sabru inda sadmatil ula ana yin hakuri ne a bugun farko ana zinkarta a lokacin zaka hakura amma in ka bari sai ka rasa yadda zaka yi kafin ka hakura, to wannan hakurin ba lada. Dama dole ka hakura, ya zaka yi? Amma lokacin da aka yi maka kana iya ramawa, sai ka ce ka hakura, ka bari wa Allah. Wata ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta an yi mata mutuwa, tana ta kururuwa, wayyo ni kan na shiga uku na lalace, wanda ya wane ya mutu ni kan shikenan. Sai manzo Allah ya tsaya akan ta, ki yi hakuri, ki nemi lada a wurin Allah. Sai ce ka san abin da ya same ni ne, ka san irin da shin da ne, tana ta kuka. Sai Annabi ta ce tafi barka, ta kowa waya ma ba sai ta gani. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai ya ce mata, ke kin kira ruwa ba? Kace a'a, bayan ta shi mutse da wai ta gama hayaniyar, aka ce manzon Allah ne fa sallallahu alaihi miki magana, kika ce mace tafi ba ki, sai ta tsora hannu aka koyo, ita kuma sai ta zo wajen manzon Allah tana ta sallama. Wallahi ban san kai bane, Annabi ya ce mata a'a, ai lokacin da nake yi hakurin ya wuce. Innama as-sabru inda sadmati al-ula, lokacin yin hakurin ya kare, yanzu ko kin yi hakuri ma ba baki da wani lada, ki ji abin. Shi yasa in za ka yi haƙuri a lokacin da ka ji mummunan labari, a lokacin ya kamata ka nutsu. An ji waɗannan ayoyi? Ga fa'idodi ƙarƙashin su guda 16. Na farko shine farkon mataki na samun ci gaba a rayuwa, shine kamar gida. Ba a samun ci gaba a gida, ka fita ka je gwagwarmaya inda maza ke dukan ƙauri, a nan ne za a je a nemo suna a samu ɗaukaka. Amma duk wanda ya zauna da sakanci a gida, ya ce ya ja ya more komi a gida, komi a gida, sai dai a kawo maka mai lesson ma zai koya maka a gida, an zo jaraba ma a kawo maka a solba maka a gida, a kawo maka a fangar har gida, ba za ka je ko ina ba sai ka fita. Shi yasa lokacin farkon taki na Annabi Yusuf shine falamma zahabu bihi, sai da aka fita daga nan ne za a fara gwagwarmaya. Amma inda ya zauna a gida, wannan ɗaukakar da ake nema ba za a samu a gida ba. Kuma galibin annabawa haka ne. Annabi Musa alayhi salam farkon takin sa shine fa kharaja min ta khatifan yatarakkab, farkon takin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama wani ya kafa daula ta kansa, ita ce lokacin da Allah madaukakin sarki yake masa ya fike ya bar maka, ya fita baya son fita, ya juya ya ce wa Makka, anti a habbul biladi ilayya, nan ne garin da na fito gaba daya, bai san ko ina ba ki in banda Makkan da aka haife, kuma garin iyayensa da kakanninsa, a nan yayi yaranta, a nan yayi komi, duk abokansa da duk abunsa a nan garin yake. Amma an kore ki a nan garin, kuma ba zai sake dawowa ya rayu a nan garin ba, ya bar garin shi nan. Daukaka ce gare shi ko kasanci? Daukaka. Shi yasa kowa da irin kaddara ta sa, wani kaddara su za ta sa ya bar garin, wani kuma zai bar gidansu ne amma dai yana garin, wani zai bar garin su da ƙarfi ne za a kore shi ta daukaka za ta zo, wani kuma zai bari cikin daɗin rai. Ka samu makaranta, ka samu aiki, ka tafi koyon sana'a, ka tafi, amma dai ka zauna ka tantance a gida, a'a, farkon ci gaban mutum shine falamma zahabu bihi, an fi tajjara. Kuna fahimtar wannan? Fa'ida ta gaba ita ce falamma zahabu bihi wa ajma'u, bi ma'ana wa ta'amaru, sai aka yi haɗin baki. Wannan shi ake ce conspiracy, idan za a aikata laifi sai a yi haɗin baki. A ƙa'ida ta doka, idan kuka haɗa baki da wasu akan za ku aikata laifi, to za a ɗora muku laifin dukkan ku, kun yi laifin ne ko da ba kowa ba ne ya yi participating a cikin aikata laifin. Yanzu da aka ce wa ajma'u an yadda aluhu, sun haɗa baki akan za su je fashi, yanzu kana ji zai yiwu a ce mutum goma dukkan su suka cici aiki, ta yiwu ai waɗansu ne suka yi ko? Amma Allah ya ce dukkan su yadda aluhu fi ga ya fashin jibbi. To idan kuka haɗa baki akan za ku yi laifi da wanda ya tsaya yana gadi, da wanda yake bayar da labarin abin da ake, da wanda ke cewa rike ta nan, da wanda ya rike, dukkan su hukuncin su ɗaya ne. Kuna fahimta da kyau? Shi yasa waɗanda suka yi ƙoƙarin kace taguwar Annabi Salihu, Allah ya ce duka suka kace amma mutum ɗaya ne ya yi kisa. Allah ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqatamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna li waliyhi ma shahidna mahlika ahli. Allah ce wasu mutum tara matsiyakan garin suka haɗu suka yi mitin cewa za su kai mata farmaki cikin dare su kake shi, sannan kuma daga baya sai su ce ba san waye kake shi ba. A cikin mutanen garin da aka yi mitin sai aka ce to yanzu ba maganan kace Annabi Salihu ba, ana so a kace raƙumin. Da aka yi niyyar za a kace raƙumin sai Allah ya ce fa kadzabuhu, suka ƙaryata shi fa aqaruha, sai suka tofe ta. Yanzu duka mutanen gari ne suka soke ta, a mutum ɗaya ne ya soke ta idin ba haka, a mutum ɗaya ne ya soke, amma sai aka ce dukkansu suka soke saboda sun haɗa baki cewa za su. Duk lokacin da aka yi haɗin baki za a yi laifi, to da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba dukkansu tunda sun yi shirin za su yi, duka laifinsu ɗaya ne kuma hukunci ɗaya ne. Shi yasa in kuka yi haɗin baki a kan za ku yi kisa, sai kuka kai farmaki, wani shi ya goya ku a babur ɗin, ko wani ya tuƙa ku a motar, ko wani yana yana hasta toci, ko wani yana cewa ga shi can, dukkan kuncin kuɗi ne duk tare za a kashe su. Kuna fahimtar wannan? Yasa Allah ya ce wa asma'u sun haɗu an yi ta'aluhu, duk da cewa ba duka za su iya haɗuwa lokaci ɗaya su yi ba. An gane wannan da kyau? Allah ya ce wa auhayna ilayhi, muka yi masa wahayi. Wannan ya nuna cewa Allah yana son Annabi Yusuf alayhi salam. Amma iya abu da Allah ya masa ce, ku gane cewa Allah maɗaukakin sarki tsarinsa na ƙaddara tasa ta kauniya shi ne ba ko ina ba ne sai ya yi maka abin da yake zama miracle. Allah yakan iya bari ka wahala ko da Allah yana son ka. Yanzu da aka zo jefa shi, in Allah ya ga dama sai mai da shi kamar dutse, in an yi aiki duk ba za a iya jefa shi ba. Ko kuma Allah ya aiko mala'ika ya ɗauke shi kamar yadda ya ɗauke Annabi Isa, ko kuma kawai sai baban sa ya ganta a gida. Duk Allah zai iya ka ko ba zai iya ba? Allah bai haka ba, saboda Allah yana so sai ya ɗanɗana wannan wahala, saboda haka son da Allah yake maka baya nufin wai ka wahala, baya nufin ba zai barka ka wahala ba. Don haka yawan wahalar kama alama ce ta cewa Allah yana son ka. Yanzu da Allah yake masa wannan maganar wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha, me yasa bai ce to Allah in haka ne ko ka cire ni mana a gama a wuce wurin? Ba haka ake wa Allah ba. Ka jira Allah ya yi aikinsa saboda kai ka samu tarin lada, kuma saboda Allah ya koya wa waɗansu cewa ba a samu a gara ɓata. Kun fahimci wannan da kyau? Allah ya ce wa ja'u abahum isha'an, suka zo wa babansu isha'an lokacin dare ya fara, saboda li annal layla ansabu lil mujrim, saboda dare ya fi dacewa wa mai laifi. Galibin mai laifi a cikin dare yake shirya, galibin mai laifi a cikin dare yake shirya, saboda bayan lokacin mutane suna bukatar su huta a daidai lokacin, shi kuma wannan abun ya fi sikirce shi, saboda fuskar mai laifi kawai in ka ganta kana iya ganewa. Kamar yadda muka faɗa cewa wannan surar tana iya karantar da mu alamomin da ake iya gane mai laifi daga fuska, amma a cikin duhu ne ba za ka iya ganin shi ba. Shi yasa mai laifi galibi ya fi ɗan ɓoɓo ya fuskarsa ko ya shiga duhu, shi yasa suka dawo wa ja'u a ba ku mai isha'an yamku. Wannan dalilin ne yasa idan ka ga mutum baka gane waya a basu ɗinsa ba a cikin dare, yana laƙe-laƙe yana waye, yi ƙoƙari in kai good samaritan ne, je ka bincika ka ce waye ne kake nema. Ka ga mutum a gindin katanga yana wani lallaɓewa, ana zuwa ana kan haska bayan zuwa a haska idonsa, je ka haska shi ka ce yaya. Duk matasa yana da kyau ku rinka gane irin wannan a cikin unguwanninku, saboda galibi mai laifi yakan zo ko da ɗan unguwa ne ko bako a cikin dare yake so, kuma yanzu yana so ya laɓe kar a gan shi. To ku kuma in kai gudu samaritan ne kana ganin mutum baka gane abin da ɗinsa ba, je ku yi ƙoƙari ku haska shi, za ka ga ya lalace ya bar wurin, da haka za ku iya magance wani laifin. Shi yasa suka zo isha'an a cikin dare. Fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce ya buku, sun zo suna kuka. Albuka'ul mahab la yadullu ala sirqil baki, kuka baya nufin wani mutum yana da gaskiya. In kana da wayo kar ka yadda zuciyarka ta karye wai daga an yi kuka, yake ce Allah sarki ba ne yana da gaskiya, a'a kuka ba ta sa a cewa ne yana da gaskiya. Gaskiyar ta ita ce gaskiyar, kuka kuma daban. Da yawa masu gaskiya suka yi kuka, amma masu ƙarya ma suka yi kuka, domin kuka tana sa zuciya ta karye ta sa mutum a jikan sayinsa, to kar ka yadda da wannan. In kai namiji ne, ko kai alƙali, ko kai jami'in tsaro, daga an kawo mutum sai fara kuka, shi wallahi ba laifinsa ba ne, a wannan ba yake nuna ba, ya yi proving cewa shi ba mai laifi ba ne, daban kuka kuma daban. Kuka baya daga cikin abin da ke nuna mutum yana da gaskiya a kowace shari'a ta duniya. Kuna fahimta? Wani alƙali abokina yake cewa wata mace ta zo ta kawo ƙara, kuma ya gano irin wannan. Ta zo tana zuwa gabansa, sai ta zo ta fara kuka. Wallahi mijinta kawai tana fara kuna, kawai sai ta fara kuka. Ta fara kuka shi ne wani bayan ya fita yake to a dakatar da shari'a. In ta gama kuka a zuwa ci gaba, shi ya dake shi ne an fito haka an zo can ba na ce kai ba ko kyauta yi ba ka ji. Ka tsama can ne take kuka, ta ce ashe ba za ka iya shari'a ba. Ya ce ai babin tausayi daban, babin shari'a daban. Ta gama kukanta ta zo ta yi bayani. Kuka daban, gaskiyarka daban. Idan ta yi bayani kuka ji tana da gaskiya, sai zama gaskiyar ce gaskiya ba kukan ne gaskiyar ba. Amma kuka zalla ko ta yi kuka sai ka ce tana da gaskiya, za ka yi ta ba mutane da yawa mafarnaka ka ba su gaskiya. Wa ja'u abahum ita'an yabku. Fa'ida ta gaba ita ce wato circumstantial evidence, yanda ake gane mutum bai da gaskiya ta hanyar qara'in. Wato ana gane qara'in daga maganar mutum, ana iya kuma gane qara'in daga aikinsa. Cewa shin abin da yake faɗa gaskiya ne ko abin da yake faɗa ƙarya ne, za ka iya ganewa daga irin maganganunsa da kuma daga irin aikinsa. A nan a cikin maganganunsu, wanda yake da wayo zai iya adducing evidence cewa waɗannan ba sa da gaskiya ta fuskoki kamar haka. Sun yi tanaƙuda, wato sun warware kansu ta fuskar, sun ce wa babansu zahabna nastabiqu, mun je muna tsere. Bayan da sun ce baban wa inna lahu lanasikuna. Ana fahimta? Kaga wannan ai contradiction ne. Sun ce za mu kula da shi, kuma sai suka ce mun tafi muna tsere. Ya kamata wanda yake zan kula da shi kuma ya zo ya ce ina tsere na bar shi. Abu na biyu shine sun ce wa tarakna yusuf, mun bar yusuf. Bayan da sun ce wa inna lahu lahafizun, za mu kiyaye shi. Mai kiyayewa kuma zai tafi ya bar shi. Na uku shine sun ce fa akalahu dhi'bu, kura ta cinye shi. Bayan sun ce la in akalahu dhi'bu wa nahnu usba, idan kura ta cinye shi muna da yawa. Ha, to kuma gashi suna da yawa kuma sun ce fa akalahu dhi'bu. Sannan su suka ce wa ma anta bi mu'minin lana, kai ba za ka gaskata mu ba. Ha, kuma suna so a gaskata su har sun yi kuka. Abu na biyar shine sun ce walau kunna sadiqin, to kai da kake so a gaskata ka, me yasa za ka ce ko da gaskiya nake yi kenan ba gaskiyar ba ce dama? Kuna fahimta? Shi yasa duk mutumin da yake magana, wannan shi yasa aka yarda da yin wato mutum mai bada shaida ko mutum mai faɗar abu don da'awar abu a masa cross examination. Shi ne daga cikin maganar sakarin ka ɗauka kana rubutawa, ya gama faɗa sai ka ce to ka ce kaza, kuma bayan da ka ce kaza, daga irin maganganun mutum da haka za ka kama shi da kansa idan bai da gaskiya. Ana fahimta? Sai sa shari'o'i idan kana zuwa kotuna da wato alƙalai da lauyoyi waɗanda suke da basira, za ka ji mamakin ta ina mutum yake kama mutum daga maganganun mutum. To da irin wannan ne sai ka ce muku wannan sura za ta taimaka wa mutum wajen basirar gane yadda ake iya adducing evidence da kuma yadda ake gane mai laifi. Ba dole sai ka karanta abun a tsagwaro ba, hikimar da zaka gani a cikin Alƙur'ani na yadda Allah ke iya fito da yadda zaka gane mutum yana da laifi, shi ma zai iya taimaka wa mutum a wajen cross examination. Fa'ida ta gaba ita ce yadda ake gane circumstantial evidence a aikace, banda na magana. Za ka iya kama mutum daga abin da ya a aikace, shi ne waja'u ala kamisihi bi damin kadhib, sun zo da jini na ƙarya. Allah ya faɗa mana inda suka samu jinin ne? Bai gaya mana inda suka samu jinin ba. amma tun ya ce na ƙarya ne an san jinin ba na YouTube bane. Sai Allah ya barke a ɓoye, kai ka yi ƙoƙari yadda za ka gane ta yaya ya zama jinin ƙarya. An gane ko? Ta yaya aka yi ya zama jinin ƙarya? Shi ne suka ce Annabi Yaqub alayhi salam da suka kawo suka ba shi rigar suka ce ga rigar ɗanka. Sai ce ayya ma balu dhibi ya'kulu yusufa wala yukriku abunnan kamisa. Me yasa mun kura nan da tsaban kirki zai cinye ɗana ga jinin amma kuma amma ko ya ga rigar da ba. Wato kuran bakwana amma sai da ya cire maka riga tsaf. Zai cinye rigar sai ya kawo shi kuma don tsaban don ya makanta mure sai ya shimfiɗa ɗan a kai ya ci jinin jiya zuba. Yusuf din kuma yana da kallon kuran. Shi ne sai sa Allah ya ce kadi da gani ka ga ƙarya. Amma dai ga jini kan sun zo da shi. Sai sa suka ce sai Allah ya ce bidamin kadi bi mana bidamin bi kadi jini na ƙarya bai sai bidamin kadi ba. Sai ce bidamin kadi saboda in ƙarya ta yi ƙarya sai a ce wane ƙarya ne ba ma sai an ce wane maƙaryaci ba ne. In kai magana wane sai ƙarya ba sai ka ce maƙaryaci ba ai ƙaryar ta kai ƙarya ce. Sai sa ce bidamin kadi. Fa'ida ta gaba ita ce shi makaryaci yakan iya ƙaryata kansa da kansa ba sai ka ce masa ƙarya kake ba. Yanzu a cikin nan akwai inda Annabi Yaqub yake kun yi ƙarya su da kansu ka ƙaryata kansu sai sa Allah ce bidamin kadi. Fa'ida ta gaba ita ce wato shi haƙuri da Allah yake fa sabrun jamil akan Annabi Yaqub ana yin sa ne a lokacin da ya dace kuma lokacin da za a samu lada. In ka bari sai ka yanke kauna ko ka gama iya kokarin ka kare sai ka ce na hakura to wannan ba hakuri na samun lada bane tunda wuri kake ka barwa Allah. Fa'ida ta gaba ita ce dan adam yana da rauni wallahi wannan abun tausayi ne. Annabin Allah ne fa Allah yana masa wahayi dan sa ma zai zama annabin Allah amma ka ga inda al'amari ya fi karfin ka kuma a cikin gidansa kuma ƴaƴansa wannan shi yake nuna cewa akwai abubuwan da za su iya fin karfinka wala komin matsayinka. Shi yasa wanda yake shugabancin mutane sai ya yi haƙuri. Idan uba a cikin gidansa zai kasa kontrolin ɗin gidansa ko miji a tsakanin matansa wani lokaci za su rikita masa lissafi. Ya nuna cewa ɗan adam duk yanda ya kai wallahi mai rauni ne. Ka dubi yanda Annabi Yaqub ya zama abin tausayi suka yamfana shi a gaban ƴaƴansa ba yana kuka yana ce musu fasabrun jamil na hakura saboda ba yanke iya dan adam yana da rauni wallahi ba wanda yake ta ya iya taimakon ka akan al'amura sai Allah karfinka da wai ka isa kai ta barazana kai ta hayaniya wallahi ba shi zai iya sama maka sulta akan matanka da ƴaƴanka da waɗanda kake jagoranta ba sai Allah ya tallafa maka. Fa'ida ta gaba ita ce duk wanda ya rike amana to lalle ya isar da ita wanda suka yi alkawari wa inna lahu lanasihun wa inna lahu lahafidun to in ka san ka karbi abu da amana to ka kiyaye shi musamman wanda aka baki amanar mutum an baki dan riko kamar yadda aka basu amanar Yusuf suka tafi da shi da wanda aka baki mace inda iyayenta suna shakka ko kadan akan amanar to wallahi za su baka ba suna da tsammanin cewa za ka rike musu yada amana amma ka tafi kuma ka haƙince su ka zalunce su yadda ita ba za ta iya faɗa ma abin da kake mata ba. Mata da yawa suna shanye abin da mazan su suke musu sama da abin da suke iya faɗa saboda in ta faɗa za ta ɓata za ta baƙanta wa iyayenta rai akan ta gaya musu su ta damuwa su kasa bacci gara ta haƙurin ita ce sanyi to mutum bai riƙe amana ba. Sai fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce da ajiya mun ji sun ce inna zahabna ai anan sun ce inna zahabna nastabiqu sun tafi suna tsere tsere sun ce akan Yusuf kuma arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab yaji yayi wasa su kuma sun ce suna tsere 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 da yene wasa ne mai hukuncin wasa a musulunci. A takaice wasa ta halatta idan wanda ta halatta ce duk wasan da ya halatta ya halatta. Ina tsammani a cikin karatukan da muka yi a baya mun yi bayani cikakke akan hukuncin wasa har da wasan da ake wasan kati wasan lido wasan wane ne wasan tsalle tsalle wasan kwallo duk mun yi bayani akan hukunce hukuncen wannan. Don haka dai a cikin nan abin da muke karfafawa shine duk wasan da ya halatta to ya halatta a yi kuma ya halatta a kalla, duk wasan da bai halatta ba to bai halatta a yi ba ko bai halatta a kalla ba. Fa'ida ta ƙarshe ita ce sun ce zahabna nastabiqu, mun tafi muna tsere. Nastabiqu daga wannan kalmar ce aka ciro kalmar al-musabaqa. To ina ne tambaya akan menene hukuncin musabaqa? Musabaqa kala biyu ce, ko dai musabaqa akan al'amari na duniya ko kuma musabaqa akan al'amari na addini, duka biyu menene hukuncin su? Ibn al-Arabi a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar tafsirin Ahkamul Qur'an yake ilamu ku sani, waffaqakum Allah, Allah ya waffa, Allah ya datar da ku, annal musabaqata shir'atun fi shari'a, yace musabaqa ko rijejeniya akan wani abu na alkhairi abu ne da yake shar'antacce a cikin shari'ar musulunci. To akwai da yawa daga cikin waɗanda suke magana suna yawan tada jijiyar wuya da zaune tsaye akan maganar hukuncin musabaqa ta Al-Qur'ani, yin gasa saboda haddar Al-Qur'ani ko saboda haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mamaki binciken su bai je kan abin da zamu karanta ba a yanzu. Duk wanda yake son gaskiya tsakani da Allah idan ya ji wannan ya ishe shi amsa akan hukuncin musabaqa a musulunci. Farko an dora shi ne dangane akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito, kuma Albani ya inganta shi daga Abu Huraira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafka illa fi naflin aw kuffin aw hafiz, babu musabaqa a musulunci sai dai akan jifa ko harbi ko kuma akan hawa dawaki ko kuma akan hawa raƙuma. Kun ji wannan hadisi? Wannan hadisi ya inganta. Sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa duk abin da zai taimaka akan ƙarfi domin jihadi fi sabilillahi, ana fahimta wannan ya halatta a musulunci, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafi akan ayi. Kisa Ibn al-Arabi da dukkan malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi tsere tsere da kansa, yayi tsere tsere da kafarsa kamar yadda yake da matarsa na Aisha, yayi tsere tsere akan dawaki, yayi kuma yin yayi kokawa duk abin da zai ƙara ƙarfin mutum saboda jihadi, wannan ya halaka da duk abin da yake da alaka da shi. To shine sai malamai suka ce idan manufar ita ce don ƙarfafa jihadi domin musulunci na ƙarfin jiki, to ina kuma ƙarfafa ilimin mutane akan ilimin addinin musulunci, shin za mu haɗa shi da wannan shi ma ya halatta, ko kuma a'a shi bai halatta ba sai dai ƙarfin jiki kadai aka da a yi rijiya? Kuna fahimta? Wannan shi ya jawo saɓani. Wasu malamai kamar na mazhaban Malikiya da Shafi'iyya da Imamu Ahmad suna ganin cewa a tsaya akan iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na yin tsere tsere akan dawaki ko a ƙafa saboda ƙara ƙarfi na gangaji. Waɗansu malaman kuma na mazhabar Imamu Abu Hanifa da kuma na cikin mazhabar Imamu Ahmad kamar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haddathallahu ruhahu da almajirinsa Ibn al-Qayyim dukkansu suka ce ya halatta min babi aula, ya ma fi muhimmanci saboda musabaqar da za a yi na gangaji, domin musulunci yakan koyar da ilimi kafin ya koyar da ƙarfi domin jihadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi jihadi na koyar da ilimi da Al-Qur'ani wa jahidukum bihi jihadan kabira shekara 13, sai da aka je Makka ne shi ma sai bayan shekara 2 kafin aka fara yin jihadi na gangaji. Sai suka ce jihadin da za a yi domin ƙarfafa ilimi na Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi muhimmanci a yi masa musabaqa, kuma ya fi lada sama da musabaqar da za a yi akan gangaji da kuma ƙarfi. Ga abin da Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin wato littafinsa dangane da wannan, akwai littafinsa Al-Furusiyyatul Muhammadiyya a shafi na 318, sai ce Al-Mas'alatul Hadiyata Ashara, mas'ala ta 11 Al-Musabaqatu ala Hifzil Qur'ani wal Hadith, musabaqa akan haddar Qur'ani da hadisi, wal fiqhi wa ghayrihi min al-ulum ash-shar'iyya, da kuma fiqhu da kuma wani sa min al-ulum an-nafi'a, menene hukuncin musabaqa a ciki? Sai ya kawo abin da na faɗa na tsabanin malamai a ƙarshe, sai yake cewa wajen wadahu ashabu Abi Hanifa, malaman mazhabar Abu Hanifa sun ce ya halatta, wa shaykhuna da malaminmu Ibn Taymiyyah kenan, wa hakamu Ibn Abdul Barr an Shafi'i Imam Shafi'i ma ya faɗa kamar da Ibn Abdul Bar yace wa huwa aula yace wannan shine abin da yafi bayan ya gama in ka karanta zuwa karshe yace wa huwa aula min as-sira'i was-sibaha shi yafi ma cancanta sama da wato tsere na kokawa ko tsere na wato shiga ruwa a iyo sai yake cewa bayan ya kawo duka wannan sai yake cewa wa hadal qawlu huwa ar-raji wannan shine magana da tafsirin jayi doka duk malamin da zai ce ibnu al-qayyim malamin sunna ibnu taymiya malamin sunna ne amma shi kuma a yau da zai ce musabaka bid'a ce kenan yana nufi ibnu al-qayyim da ibnu taymiya duk su gane bid'a ba sai shi ibnu usaymin Allah ya masa rahama an tambaye shi cewa menene hukuncin musabaka ta al-qur'ani sai ke cewa hadihi musabaqatun wa yara shaykhul islam annahu la ba'sa bil musabaqa yace shaykhul islam Ibn Taymiyyah ma yace babu laifi yin musabaqa akan alqur'ani sai kawo dalilai ya dogara da hadisi cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar ya sa wata gasa a tsakanin kafirai yace zai bayar da raƙuma idan aka zo idan Rum da Farisa idan suka yaki wane ne zai ci nasara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kama ƙara wato price din da zaka bayar idan an ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi akan wannan shi yasa Ibn Taymiyyah yace wannan ya nuna in har Annabi ya yarda a shirya gasan da za a sa price din da za a bayar idan ka ci yace mun babu aula idan akan alqur'ani wannan ba ma akan alqur'ani bane ba akan wani bangare ne da Allah yake gulbatu gu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin to yace a kan gaba wa yawma idin yafrahu al mu'minun yace to su wane ne za su yi farin ciki mu'minai menene zai samu farin ciki mu tabbatar da wannan ayar ta tabbata yace idan suka ci za mu bayar da abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi to ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karfafa ba misali idan akan haddar qur'anin ne gaba daya ana fahimta kuma tunda annabi ya yarda masa akan ya bayar da kyauta akai ya nuna cewa ana iya sa kyauta ta wani abun da wanda ya ci kuma za a baki idan ya fi hadda ko kuma ya fi iya karatun alqur'ani kamar yadda kuma akwai fatawi na al-lajnatu da'ima lil bukhuti wal lil al-lajnatu al-lajnatu da'ima lil bukhuti wal ifta na tawjiha kamar fatawa ta wato mai lamba 17764 an tambaye su sun ce musabaka ta halatta waɗanda suka bada wannan amsa a cikin majalisa akwai Sheikh Bakar Abu Zaid akwai Abdul Aziz bin Ali Sheikh akwai Sheikh Salih Al Fawzan akwai Sheikh Abdullah Al Gulayyan akwai kuma Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'd sannan sai kuma wata fatawar a cikin mujalladi na 15 shafi na 176 da kuma wata fatawar a mujalladi na 15 shafi na 185 da kuma mujalladi na 22 shafi na 65 dukkan su fatawoyi ne da suke nuna ya halatta yin musabaqar alqur'ani kuma da wanda ya shiga da wanda ya sa faraki ya taimaka ma waɗanda za su dukkan su idan sun kyautata niyyar su za su samu lada kan da Allah saboda haka musabaqa ta halatta kar wani ya sake ce mana musabaqa ba musabaqa bid'a kai dai kawai hali ne irin da mutane idan mutum ya san in za a yi irin wannan shi ba za a nele shi ba saboda mai wa bai haddace qur'ani ba ko bai iya tajwidi ba wani lokaci mutum sai ce ba kyau saboda ya san shi in za a yi ba za a neme shi ba amma dai zancen gaskiya shine musabaqa ba ta da wani gubari a kanta Allah ya datar da mu ya ilmantar da mu ilimi mai amfani ya ba mu damar yin aiki da abin da muka fahimta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh